demokradiya a yau. Cikin shirin yaya shirye-shiryen da hukumar zaben kasar Ghana ta yi mako ɗaya kafin zabe, za mu kuma duba batun sake ƙidaya ƙuri'u a wasu jihohin Amurka. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Rana ita yau makon gobe idan Allah ya kai mu, al'ummar kasar Ghana za su dunguma zuwa rumfunan zabe domin amincewa shugaban kasar na yanzu John Dramani Mahama ya ci gaba da jagorancin kasar ko kuma su zabi wani sabon shugaban kasa. Cikin ɗan takara har da uwar gidan tsohon shugaban kasar Jerry Rawlings wato Nana Akunedo ta jam'iyyar NDP wacce ta balle daga jam'iyyar NDC mai mulkin kasar a halin yanzu. Ladan Ibrahim Ayawa ya zanta da mukaddashin daraktan yaɗa labarai na hukumar zaben kasar Malam Yusuf Ayuba kan shirin da hukumar ta yi dangane da wannan zabe.
Isa mun shirya abubuwa da yawa wanda muka ajiye kaman zai sanye mu yi wannan zabe. Kaman irin shanin takardan da za a yi zabe da su mun kare mu wuce da su inda za a yi zaben. Komi da muke neman mu yi aiki da su mun samu mun kefi ita. Mun shirya komi muna jira ran ya ce sai a yi zaben.
Ina maganan waccan takardan zaben da jami'ar adawa ta yi korafi cewa ba a sa ɗan takarar shugaban ƙasanta ba, kuka ce idan an zo a shiri na gaba za a sa, an daidaita wannan batu?
Oh, an daidaita wannan ba abu da ya hana wani abu ba ne. Sun ce mu kara musu wani abu ne, ba kamar mun bar wani abu cikin takardan ba. Sun suka ce in za mu yi na shugaban kasan nan mu kara musu wani alama kan alaman su nan mun yi mun ba su, ita komi ya dace.
To da yake ba wannan ne zaben farko da hukumar ta gudanar ba, wasu matsaloli ne kuka karo da su a zaben da ya gabata waɗanda yake yanzu kuma kun shawo kansu?
Na fahimce ka da cewa ka san mu da suke ma'aikatan aikin komi da muke yi muna gwada musu tare muke zama mu tattauna eto mu duka mu taya kan wanga guda ita komi na gudana yanda ya kamata.
To wani batu shine me yasa da harko kuka bukaci sai yan jarida sun biya kuɗi kan su yi rajista kan su dauki labarai akan wannan zabe? Me yasa kuka dauki wannan mataki wanda kuma kuka janye ganin cewa ba su biya ba, kuka janye wannan?
Ka san ba mu sai su biya kuɗi sannan su yi su duba wannan aikin nan ba. Abinda muke ce ne ka san kaman ya kamata mu san inda ka fito gidan jaridan da ka fito eso kun wani akwai wani taimako ne sai mu ya mutane ka sai muna da wani tarin da muke ba su eso a san kaman mu muka ba su wannan takarda eso in suka je su duba wannan aiki ya yi musu sauki in akwai wani tambayan da suke son su yi ne an san kaman mun ba su hanya su duba wannan wanga. Wannan takardan muka ce su biya wani abu kadan eso mu yi a yi wannan takardan su yi su yi da shi aiki ba kamar mun ce su biya kuɗi sannan mu ba su hanya su je su bincike zaben da za a yi nan.
Don har wani takarda a ce yan jarida su ba da wani abu, na ce ko ku kuma zabe ne duk za ku yi tanadin waɗannan abubuwan a matsayin wasu ababe da yake ya kamata a ce kun samu kafin a gudanar da wannan zabe?
Kasan akwai ba farkon da muke karban kuɗi ke gaba, akwai wani lokaci muna ya samu mutane ko kasan yan kasan waje su ce sun doki wannan kuɗi su yi muna wannan takarda, amma shekaran gaba mu samu wannan ba. Kuɗin da kasan Ghana ko gwamnatin Ghana ke ba mu nan shekaran gaba su kara wannan kuɗi da yasa ba mu ya mun samu kuɗi mun yi da shi wannan takarda, yasa muka ce ba su ma su biya in ka zo cikin kuɗin Ghana 10 Ghana cedi yasa mu ya mun yi wannan takarda mu ba su.
Duk da kukan da jami'u adawa suka yi cewa kun cika kuɗin takardar neman takara, duk da haka ba ku iya samu wannan kuɗin da kuke bukata ba?
Kasan sun je da shi kotu. Yau aka ci maganar nan, court ya yar maganar nan kamar mu ya mu karbe kuɗi, wannan magana dai ya wuce kenan.
Ita ga shi har waɗannan su ƴan jaridu ma kun neme da su bada wani abu to ina ga masu sa ido daga kasashen waje da za su zo su waɗannan akwai wani abu da za ku ce su bayan ne ko ko dai suna daman zo sa ido kawai idan sun rijista da ku.
Eh waɗannan kuma sun bayar wangan su takardan su kamar a yi musu wannan takarda ita su duka suna cikin waɗanda za su biya sannan a ba su hanya su duba wannan aiki.
To da ƙarshe menene bambancin ƴan sa ido da wakilan jami'u a tashoshin zaɓe?
Oh bambancin da ke cikin ni waɗannan ƴan jaridun suka doke su kamar su duba aikin da ake yin daga wurin waɗannan mutane kuma mun ba su takarda kamar yadda muke ba ƴan jarida kuma takarda.
Yanzu kun samu haɗin kai da cikakken goyon bayan sauran jami'u wanda suka yi ƙorafi can baya akan batutuwa daban-daban duk yanzu komi ya kammala?
Eh Allah da komi ya dace sa muna jiran dai ran ne ke ai zaben.
Kamar yadda watakila ba za ku kasa ji ba, ƴar takarar shugabancin Amurka ta jam'iyyar Green Party Dr. Jill Stein ta nemi da a sake ƙidaya ƙuri'u a wasu jihohin Amurka. Yanzu dai za a fara ne da jihar Wisconsin. Kan haka na tambayi Shehu Yusuf Kura a fahimtarsa ko menene ya sa Dr. Jill ta ɗauki wannan mataki?
To, ita abin da take faɗa shi ne cewa domin a tabbatar da kowace ƙuri'a an ƙidaya ta kuma ta yi tasiri a wannan zaɓe. To, ya kamata idan aka samu bambancin ƙuri'u dama a irin waɗannan zaɓuɓɓuka wanda ba su takakara sun karya ba, ɗan takara. Wani ɗan takarar yana so a kwalailaice a tabbatar da cewa ƙuri'unsa ba su zama na wani ba kuma na wani ba su zama nasa ba. To kuma ma a jihohin akasarinsu za ka iske cewa akwai dokar da ta tanaji cewa idan bambancin ƙuri'un ba shi da yawa sosai to dama kai tsaye ake sake irin wannan ƙidaya.
To amma ita waɗannan jihohi ƙuri'u da ta samu ba su masu yawan gaske bane sai dai tsakanin Hillary da kuma Donald Trump ne wannan bambanci. Misali a Wisconsin abinda Donald Trump ya kada Hillary da shi bai wuce ƙuri'u 20,000 ko wani abu haka ba.
27,000.
Haka. To wannan hujja ce da za ta sa a sake ƙidaya wannan ƙuri'u?
Ƙwarai kuwa. Cewa idan ƙuri'un ba su kai kashi ɗaya cikin ɗari na ƙuri'ar da aka jefa ba, to automatically sai dai ita yanzu da ta kirawo a yi wannan sake ƙidaya, ita ce za ta biya kuɗin sake ƙidayar. Kuma ko da a zo a ce an ɗauke wa Donald Trump ƙuri'u 10 daga jihar Wisconsin, dama ƙuri'a 10 ce da ita ta zaɓen shugaban ƙasa. To har yanzu dai bai hana Donald Trump a ce shi ya ci zaɓensa ba, domin yanzu yana da ƙuri'un zaɓen shugaban ƙasa 306. Saboda haka idan ka ɗauke masa guda 10, kaga ai dududu ya dawo zuwa ƙuri'a 280 da wani abu kenan. Har yanzu dai shi ya ci zaɓensa domin abinda ake nema a ci zaɓen ƙuri'a 270 ce. Saboda haka abinda shi Donald Trump ma abin ya bashi haushi shine da mutanen Hillary Clinton suka fito suka ce suna goyon bayan a sake wannan kidaya. Sai yake ga mun kana ta warware alƙawarin da ta yi na amincewa da sakamakon zaben. To kuma ka san ana ta surute ana ta gutsurutso ma yanzu ma a dazu-dazun nan ko kuma a jiyan nan ake ta bada labarin Edward Snowden din nan da yake bada labarin cewa eh hakika tabbas an yi magudi an yi wuru-wuru a zaben nan da aka yi. To wannan ya dada ƙara wa 'yan jam'iyyar Democrat ƙaimi cewa duk a sake ƙidaya ƙuri'un nan, domin idan da 27,000 ya kada ita a jihar Wisconsin, idan ta zo ta lashe wannan ƙuri'a 27,000 har ta kai kusan 30,000 ɗin da ake ganin ta samu wannan ba a rubuta mata ba, to kaga ta samu ƙuri'a 10. To ita yanzu tana da ƙuri'un zaben shugaban ƙasa 232, in ka ƙara mata 10 ma 242 kenan. To idan aka yi a Michigan, in aka yi a Pennsylvania, to me yiwa ne sakamakon zaben subsequently ya canza idan har aka gano cewa akwai ƙuri'un Hillary Clinton da ba a bata ba.
Masu sauraro da wannan fashin bakin Allah ka mu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako, sai kuma makon sama da yaddasa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Ladan Ibrahim Ayawa da Malam Yusuf Ayuba da Shehu Yusuf Kura da kuma Solomon Abu wadda ya daidaita sautin shirin, a nan ni sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.